domin fare wa da harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau,
masu sauraro, barkanmu da dawowa shirin Arewa a yau da yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau har ila yau zai saki duba bayanan hulɗar Arewa ta tarihi da jamhuriyar Nijar, a yayin da sojoji suka amshi madafun iko a birnin Yamai. Da yawa masu shari'a Arewa na maraba ga bin matakan sulhu don kaucewa fito-na-fito a yunkurin dawo da mulkin farar hula ƙarƙashin shugaba Muhammad Bazoum.
Arewa zumun ta samu duhu sai nishaɗi sai sharholiya. Sai alfahari da yawan kwafi.
Tuni rufe kan iyaka tsakanin Najeriya da Nijar ya kawo gurgunta da hadar kasuwanci da lamuran tattalin arziki. Malamin Islama Sheikh Abdullahi Balalau ya tuno aiki tare tun zamanin yakin basasa.
A zauna tare da su, a nuna musu muhimmancin zaman lafiya da muhimmancin kasarsu, su haɗu, su daidaita, su yi sulhu. Alkur'ani ya gwada mana wasu dokai. Sulhu alheri ne. Akwai bukatan a yi a za a yi a tabbatar da an samu cikakken zaman lafiya. Sannan muna da makwabtaka da ita, makwabtaka na zumunci. Ba za mu manta da tarihin Najeriya lokacin yakin basasa. Mun san irin su Dore Hamani, irin gudunmawa da suka bada don a zaunar da Najeriya lafiya. To mu ma 'yan Najeriya, in wani abu mai kama da irin wannan ya faru a Nijar, kada mu yi shiru, mu nemi hanya da za mu bi a daidaita don a samu zaman lafiya. In aka samu matsala da wasu daga cikin ƙasashe makwabta, ka ɗauki Kamaru. In akwai matsala a Kamaru, sai ka nemi 'yan Adamawa, jihar Adamawa, saboda makwabtakarsu da Kamaru akwai auratayya, akwai abubuwa da dama ya faru. In wani abu ya faru a ƙasar Benin, sai ka samu mutanen Lagos, saboda dangantakarsu da makwabtakarsu da auratayya da ke tsakani. Haka nan in ya faru a Nijar, sai ka nemi wasu jihohi makwabta wanda ake da irin wannan zumunci, ko waɗansu manya da ake da su a ƙasa. In aka yi wannan, an yi abin da ya kamata. Ina fata a shugabanni namu za su lura masifa ko fitina, in an san farkonta ba a san ƙarshenta ba. Shi yasa wajibi ne a ɗauki dukkan mataki a ga cewa an yi abin da ya kamata. Muna fata Allah ya daidaita wannan lamura, Allah ya zauna da ƙasar lafiya. A matsayinmu na makwabta, Allah ya ba mu ikon abin da za mu yi na haƙƙin makwabtaka don a zauna lafiya.
Kamar a makon jiya, babban mai ba da shawara ga Prime Minister Nijar na mulkin farar hula Muhammadu Muhammadu, wato Dr. Manzo Abubakar, ya ɗauko kundin tarihi.
Wanda ya kawo daga birnin Kebbi ya taho Sokoto, ya hayo ya zo abin da ya shahayi Katsina Kano, ya tahi Daura, ai Nijar zai shiga. Da ya shiga Nijar kuma zai yi da Magarab, zai yi abin da ya yi wani waje ya yi Tawa, wani waje ya yi Gabas ya yi wajen Difa, wani waje ya ratso daga nan in kai daga Katsina sai ka yi jibiya sai ka shiga Kano. Eh, ka shiga Maradi, ka gani duka wannan. Daga can kuma Kebbi abin da za a bi Gaya, za a bi abu Kamba, Kamba za a bi a shiga Gaya, daga nan kuma sai a Ido su. Kuma daga nan kaga an yi yamma kenan, an shiga wajen Zabarmawa. To duka wannan yau, to ai kuma ka gani ai ka faɗi, tunda shi in ka ɗauka musulunci kanshi ma Taborno ya shigo mana. Da ya shigo Taborno, ya yanko wannan yanki na Chadi, ya yanko ya shigo ta Sagashuwa, ya danno ya taho Borno. Ai ka gani akwai wanda ake ce ma shi mijin wannan sarauniya Daura. Ai ka san Abu Zaid ne ake ce mashi ko? Ai ka ga Balarabe ne, to ta ina ya shigo? Ai ta wajen Borno ya shigo. Kuma shi ne ya zo ya yanke kan mucijin nan da ya hana ɗaukar ruwa cikin rijiya, ko ba haka ne ba? To ai ka gani kenan cewa lalle ba yau ba jiya ba hulɗan jininmu guda, al'adunmu guda kenan, babu wani bambanci. To amma yanzu ka san duniya yadda take ciki, duniya yanzu 'yan kamasho da 'yan tada zaman tsaye sun yawa. To don wannan ne kake gani, sai ka gani mun ɗan kewaye mutum yana ban ɗakin shi, sai ya ce wai a'a shi ya ishi kanshi. To kai da kake ban ɗaki, kai da ko riga ko wando baka da, to ka gani, to shi ne ya kamata mu gane cewa lalle tahiya yanzu tare ita ce tahiya ta cikin mai kawo alheri. Amma ka zo ka keɓe kai ɗaya, wallahi ba ka isa kanka ba.
Yawwa, Dr. Manzo, abin da nake cewa ma nan mutanen masu sharhi yawanci na arewacin Najeriya ba sa mara baya cewa a yi yaƙi a sanadiyar wannan juyin mulki. Suna so a tattauna ne don in an yi yaƙin sun ce za a iya samun matsalar mutane su shiga wahala, a yi ta guje-guje kan iyaka da sauransu. Ku me za ku ce?
To ai ka shiga da magana kenan. Don wannan ce ai wannan abun ka aje a jayo hasuma, ba Nijar kaɗai ba za ta tsaya. Tunda yau duk wanda ya ji ba daɗi a Nijar fa bai da gurin zuwa Najeriya. tun da duk wanda ka taba din Niger ba sakan ekan wannan iyaka da muke da Nigeria mai kilomita 1,500 to wallahi duk inda ka danno al'ummar Niger duka tana kudancin arewacin Nigeria tana in ce mu muna kiran ku kudun mu ne ku kuma kuna kiran mu arewa ku ne kenan yau duk mutanen da suke Niger suna nan daidai wannan tsawon iyakan nan ta kilometer 1,500 kenan yau aka ce Niger ba dadi wallahi tallahi ba mu da gurin zuwa sai gurin yawon na Nigeria kenan dole ne yau duk wani wanda kaji yana zancen cewa Nigeria ba ta da yancin zata shiga abinda ake yi a Niger to wallahi ina ji ya bace ne kuma abinda zan mushi hata Allah shirye shi mu dan saboda ban mu da wata ƙasa wadda take Nigeria kuma akan haka ne muke so Nigeria ta yi abinda zata iya da magabatanta da gwamnatinta da malumanta da sarakanta wanda sun san tarihin mutanen Niger kuma suna da nauyin mutanen Niger da kuma ƴan kasuwa musamman wanda su ne ko uwayen gidan mutanen Niger ko kuma daga Niger ba ko wasu wanda su ne iyayen gidan wasu wanda suke kasuwanci a nan Nigeria ya kamata a san cewa duka fa bori guda ne ake watsahi kuma ya zamanto cewa zaman lafiyar Niger ya zamanto cewa lalle busa kan shi ne ɗan Nigeria ɗan uwa su ma suka tsaya don saboda su ma hankalin su ya kwanta tunda ɗan uwa muke yau aka ce wani abu ya samu ɗan uwanka dole ne hankalin ka ya tashi
shi kuma shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar dillalan kayan abinci Comrade Muhammad Tahir ya ce a dage da addu'a don samun mafita
ina roƙon al'ummar Nigeria da kuma sarakunan mu na arewa da sarakunan mu na Najeriya gaba daya musulmi da kristoci da ma wanda ma ba su da addini in akwai su to a daga hannu a ba gwamnati shawara a matsayin mu na ƴan ƙasa mu ba da shawara a matsayin mu na ƴan ƙasa masu son zaman lafiya mu daga hannu mu yi addu'a kowa idan ya je masallacin su ya sanar da liman akan cewa ya umurci musulmi su yi addu'a ubangiji Allah ya sa wannan yaki kar ya faru Kiristoci kuma idan kuka je cocinku ku yi addu'a a mijami'unku ku roki Allah Allah ya kawo mana zaman lafiya kar a wannan yaki ya faru wallahi wallahi idan wannan yaki ya faru to makamai wanda ya zama to yake Niger wanda aka tara Niger ba ta fara yaki ba da wata ƙasa illa dai lokacin da aka fara yakin Biafra sun zo sun taimake mu to ko dan wancan zumunci ba za a saurara abi ta hanyar diplomasiya asasanta daga faruwan abu kawai shi ne sai a ci za a fada kasa da yaki kuma Najeriya take makota shekara da shekara tun kafin zuwan mulkin turawa ita ce za ta jagoranci waɗansu kasashe wanda ma ba ma makotaka da su su zo su fada kasar Niger da yaki wannan gaskiya ni a nawa tunani ko da su sojojin sun ci amanan demokradiyyar da ake magana suka yi juyin mulki to ya kamata a bi ta hanyar lalama da sasantawa a kawo ƙarshen wannan abu kuma ina kira ga sarakunan mu kaman sarkin musulmi naji an ce ya je Niger dan saboda shiga tsakani a matsayin sa na arewa kada ya dawo Najeriya ko ma me za a yi da shi da Abdulsalam da sauran shugabanni wallahi su tsaya kai da fata akan cewa an kawo ƙarshen wannan al'amari da sarkin Kano da sarkin Katsina da Shehun Borno da sarkin Bauchi da dukkan sarakunan mu na gargajiya su yi addu'a kuma su ba gwamnatin nan shawara
Masu sauraro, a nan za mu dakatar da shirin arewa a yau na wannan mako. Makon gobe in Allah ya kai mu, za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai ku himmatu don ku jara kasar ku da gaskiya.